بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu ranan da muka saba ta'alim a wannan masallaci mai tarin tarihi mai tarin albarka na juma'a na kofar wunti kin gidan Alhaji Barau Allah ya masa gafara yau juma'a 28 ga watan Jumada Sani Hijira 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan January shekara ta 2023 za mu sa wannan littafi dama mun taba yin sa kadan a watan Azumi wato littafin da ake ce masa uluwul himma wato daukakan himma wanda muka sa ma darasin suna mu yi koyi da himman magabata himma wani abu ne da ake neman sa a gurin dukkan wani dan adam musamman ma balle musulmi Allah subhanahu wataala ya kebe wasu annabawa ya kira su ulul azmi minar rusul wato mazowa himma daga cikin annabawa sannan rayuwa bata inganta in ba a samu mutane waɗanda suke da zuciya da ƙwazo da charisma da zarumta ba wai na fada da karfin jiki ba zarumta na tsayawa da dogewa akan manufar da mutum yake so ya rayu akai har ya ga cewa sai ya cimma burinsa har Allah subhanahu wataala ya sifanta kakanmu Adamu da cewa walaqad ahidna ila adama min qawlu fanasiya yace walam najid lahu azma ba mu samu himma a gurin sa wato mantuwa ma da mutun yayi walaka ko sassako da abinda aka sa shi abinda yasa aka ga annabi adama haka shine an gaya masa cewa kar ya yadda shi dan ya yaudare shi ya fitar da shi daga wannan gida amma yayi sanyin jiki har aka zo aka mamaye shi aka fitar da shi walai halin dai abinda ake nufi kenan mutun ya zama jajirtacce tsayayye kuma mun sani ne saboda ƴan ƙasar mu suna bukatan wannan musulmi suna bukatan wannan jajircewa da tsayawa su zama mutanen kansu domin abinda ya kawo lalacewan al'ummar mu suka zauna ba ruwan wasu musamman matasa damuwa da neman na kansu damuwa da sana'a damuwa da ilimi damuwa da cigaban kansu da cigaban al'umma da cigaban iyaye da cigaban sauransu masu mulkin mu ƴan siyasa basu damu da yanda za su bunƙasa rayuwar waɗanda suke mulka ba masu dukiya basu damu da fidda dukiyarsu nan su taimaka rayuwar al'umma rayuwanta ya inganta ba duk dai lalaci yayi kanta a cikin mu sai saboda bamu da wannan tarbiya mai yawa ba zan ce babu ita gaba daya ba na himma to shine muke son mu ko mu gaya wa mutane musulunci fa yana da kula da wannan bangare kulawa mai girma dukkan abin da kake yi to babba a ciki shine ya zamanto kana da himma alhamdulillah akwai wani malami Sheikh Muhammad Ahmad Ismail Al-Muqaddam wanda ya rubuta wannan littafi Ulul Himma wannan littafi wani malami bawan Allah da Allah ya hada mu da shi a Makka a Saudi Arabia naje umra yana rike da shi yana karanta muka gaisa da shi naga littafin a hannunsa sai ya ce min ina bukatan wannan littafi sai kawai ya dauka ya mika mu ce kana da bukatan irin wannan littafi saboda haka ta wannan hanya na mallaki wannan littafi sai dai kuma abin takeici gaskiya tunda nazo da wannan littafi har yanzu ban yi karo da shi ko a wajen saida littattafai ba ko a hannun wani mutum insha Allah shi wannan balarabe wanda ya bani wannan littafin dan Syria ne nake ji insha Allah shine za mu sa mu zaburar da himman matasa da sauran jama'a su daina rayuwa ta lalaci su daina rayuwa ta kashe jiki su ji yanda magabata suka rayu har musulunci ya samu martaba da darajar da ya samu su ma su koyi da wannan su dora akai wadda malamai sun ce fa tashabbahu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil kirami falahu to har yanzu dai ba za mu canza wa program din namu suna ba har yanzu yana nan akan sunansa na mu yi koyi da himmar magabata kamar yanda muka yi wannan program din a radio FM na Tatare Ali Polytechnic بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا وديا تبتا ga Allah godiya mai yawa tayyiban godiya wanda yake mai albarka mai dadi mai kanshi mubarakan mai albarka mubarakan fihi wanda akwai albarka a cikin wannan godiya kama yuhibbu rabbuna wayarda wannan godiya kaman yanda ubangijin mu yake son a gode masa to muna gode masa kaman yanda yake son a gode masa kaman yanda ubangijin mu ya yarda Allah subhanahu wataala a gode masa to muna gode masa a haka wa shukuru lahu godiya ya tabbata gare shi alama aula bisa abin da ya jibanta mana minni amin sabiga na ni'imomi waɗanda suke cikakku wa asda da abin da ya bamu na baiwa ahmaduhu ina yaba masa subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa huwa alwaliyul hamid shine majibancin al'amuran mu wanda yake abun yabo wa tubu ilahi ina tuba zuwa gare shi jalla sha'anuhu wanda sha'aninsa ya girma wa huwa tawwabu shine mai karban tuban bayi ar-rashid mai shiryar da su wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la na shaida babu wani ubangiji sai allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya shahadatan irin shaida nastajlibu biha ni'ama wanda da wannan shaida zamu jawo samun ni'imomin allah subhanahu wa ta'ala wa nastadfi'u biha niqama wanda kuma da wannan shaida muke ingije duk wata azaba da Allah subhanahu wataala ya tanada masu saba masa wa naddafiruha uddatan lana mun ajiye wannan shaida ta zama mana tanadi yawma la yanfa'u malun wala banu a ranar kiyama ranar da in ka zo da dukiyanka ba za ta maka amfani ba a can ƴaƴanka ba za su maka amfani ba illa man atallaha biqalbin salim sai wanda yazo wa Allah da zuciya kubutacciya daga dukkan abubuwan da Allah baya bukata wannan dai yana da cin muqaddima ne da mai wannan littafin yayi ko dukiyanka in za ta ma amfani a nan duniya za ta maka, ƴaƴanka in za su maka amfani a nan duniya za su maka. Saboda haka isu ayoyi irin waɗannan suna da faɗi. Idan mutum ya rufe idonsa ya kalli gefe ɗaya sai ya rinka barna, in an ce dukiya ba za su maka amfani ba, ƴaƴa ba za su maka amfani ba, amma fa ba ana nufin dukkan dukiya ne da dukkan ƴaƴa ba, a can ba za ka je da ƴaƴanka ba su maka amfani, ba za ka je da dukiyanka ba ta maka amfani, dukiyan a nan ne za ta maka aiki, ƴaƴan a nan ne za su maka aiki. To wannan kuma baya hana shafa'a na ƴaƴa. Shi ne lalle kowane lokaci mutum yake karatu to ana cewa wai tafiya tana bukatan waiwaye, ɗanka zai iya amfaninka in kai ka masa shirin da zai amfane ka a lahira. Saboda Allah ne kuma ya faɗi wannan ɗin, shi ya faɗi wannan, shi ya faɗi wancan, kuma ayoyi ba su karo da juna. An gane? Wallazina amanu wattaba'atuhum zuriyatuhum bi'imanin alhaqna bihim zuriyatihim. Saboda haka ƴaƴanka za su iya maka amfani in sun je da imani, wanda za su iya, ɗa zai iya ceton mahaifinsa, uba zai iya ceton ɗansa in ya je da imani, har ma ɗanka zai sa a maka promotion, mahaifinka zai sa a maka promotion idan sun tafi da imani. Promotion ɗin shi ne alhaqana bihim zuriyatihim, idan ɗanka ya samu shiga jannatul firdausi kai kuma ka samu shiga jannatul ma'awa, to alhaqana bihim zuriyatihim, sai a ɗauki ɗanka a kai shi can. To karatun na da faɗi ne mafi yawanci. Saboda haka kar mutum ya rinka kallon aya da ido da dosasshiyan basira. Shi yasa wasu in sun zo suka je an ce la tanfa'u shafa'atu, kawai sai su ce shikenan ba ceto a lahira. Mun ba ga shi Allah ya ce illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla, ko illa man azina la, ko to saboda haka shi ne. To amma duk inda ka ji ana irin wannan magana, waɗanda ba a je da su ba a musu tanadi mai kyau ba, nan ma barazana ne ga duk wanda baya da himma. Himma yana bukatan ka gyara ɗanka ya zama nagari, ya zama mai ilimi, ya zama mai imani, ya zama mai tarbiya don ya amfane ka a lahira. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce au waladun salihun yad'u lahu, ya bar ɗa nagari wanda zai rinka masa addu'a. Ko kaga ashe dan akwai inda zai amfane ka, akwai kuma yanda ba zai amfane ka. Wa ashhadu inna shaidawa anna muhammadan, cewa annabi muhammadu abduhu, bawan Allah ne, wa rasuluhu, manzon Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bashi da ɗa, bashi da kishiya, bashi da kini, bashi da sa'a, bashi da mataimaki. Kowa ka gani bawan Allah ne. Babba cikin dukkan halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To shi ma bawan Allah ne, kuma yana jin daɗi a masa kirari da bawa. Saboda haka babu wanda yake da awa mu dai a namu tafiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bawan Allah ba ne. Halittar Allah ne, bawan Allah ne. Amma Allah ya ce ya zaɓi wasu, faddalna ba'dahum ala ba'd, ko da manzanni tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah ya ce manzanni ma an fifita sashen su akan sashe. Haka kuma Allah ya ce mu din ma, Allah ya ce faddalna ba'dakum ala ba'd, ya fifita sashen mu akan sashe, ya fifita sashen mu fil rizqi, ya fifita sashen mu fil ilmi, hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu. Saboda haka Allah ne ya bada daraja, ya ce akwai waɗanda ya musu muƙami da daraja. In ka ji muna darajanta annabi ko muna darajanta wani wali, to muna darajanta shi ne daidai da darajan da Allah ya bashi, ya ce kuma mu darajanta shi. Yana daga cikin matsalar mu ta lalacewan zannan zamani da Bature ya lalata ƙwaƙwalon wasu, har masu da awon malanta, wasu ƙungiyoyi da kake jin nan duka tarbiyyar Bature ne ya kawo su. Babu albarka, ba su yadda akwai albarka ba, ba su yadda wani zai sa maka albarka ba, ba su yadda. Duk wannan kankare imani ne na maƙiya Allah, maƙiya addini. Ba su yadda wani zai maka addu'a ka samu falala sakamakon addu'ansa ba. To irin waɗannan halaka ne. wasafiyuhu tataccen zabebben sa ne min khalqihi a cikin halittunsa wa khaliluhu kuma badadin sa ne sallallahu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa ala alihi da dangin sa nujumul muhtadina wa inda wa'annan sune taurarin duk wani shiryayye su yake bi wanda Allah ya ce fa bi hudahu muqtadi Allah ya faɗi wasu annabawa ya ce kai koyi da shiryan su ashe wani yana bin wani wani yana koyi da wani warujumul mu'tadina sune kuma abun jifan yan ta'adda masu ketare iyaka a cikin addinin Allah waradiyallahu an sahabatihi al-abrar Allah ya yadda da sahabban manzon Allah wadanda Allah ya zabe su kubutattu wanda Allah ya musu yabo da kansa walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum Allah yake ga wa sahabban manzo Allah shi ya sa musu imani ya zama shi abinda suka fi so kenan ya kawata imani a zuciyarsu wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ya sa kuke kyaman kafirci Allah ya wa sahabban manzo Allah shi ya ce masu kyaman kafirci ne wal fusuqa masu kyaman fasikanci ne wal isyana masu kyaman sabawa Allah ne ba wani wa wanda zai zo yanzu kuma ya ce mana mu kyamace su ya aibanta su bayan Allah ya musu wannan shaida amu bi haqqin wa'annan bayin Allah sun tsaya da gaskiya bi haqqi subatihi da gaskiyan abota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hibz shari'atihi sun tsaya da kiyaye shari'arsa duk abin da kake ji yanzu kake gadara da shi kai wai yazo hannunka qur'ani ko sunna ko menene daga masu cewa su qur'ani kawai ko sunna kawai ai ba ketarowa yayi aka jefo maka daga sama ba yaya akai qur'anin yazo hannunka yaya akai sunnan ta zo hannunka sai da ta biyo ta hannun wa'annan bayin Allah inda ba masu kishin addini bane ba masu son addini bane ta yaya akai suka rubuto qur'anin dan dai kai ba zuwa kai ka dauko naka daga gumman zan Allah ba sai da wani ya karbo daga wajen wani wani ya karbo daga wajen wani har yazo hannunka qur'anin da kake karantawa sune suka haddace suka baka hadisan da kake karanta sune suka dauko suka iso maka da shi suka ketaro maka da shi karnan ba'da karni ko manzo Allah ya yabi wa'annan qurun din khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum yau kazo kana cewa kai qur'ani kai da shi baka yadda da sahabbai ba ta yaya akai kai fahimin qur'anin waye karanto ma qur'anin in ba sahabban ba wannan hauka ne da rudani sune suka haddace wanda suka zo maka da hadisan nan su suka zo maka da qur'anin nan su suka haddato shi ba dan sun yadda da addinin sun suna kishinsa suna yaki don tabbatar da shi ba ta yaya zaka yi ka samu qur'anin wanda da babu shi ma a rubuce a kufalwa yake sai da suka zo na suka masa aiki suka hada shi suka rubuta shi suka ajiye shi suka koyar da shi suka fassara shi suka miko maka Allah ya saka musu da alheri wa tabligi dinihi wa'annan sahabbai sune suka tsaya da kwazo wajen isar da wannan addinin suka rinka yaki har mu nan ya ketaro ya zo mana Afirka Amr ibn al-As ya zo ya ci Misra sahabin manzo Allah ya ci Misra tare da Uqba ibn Nafi suka zo ya tura Uqba ibn Nafi ya shigo abinda ya shafi Morocco Algeria har zuwa Morocco Tunisia Algeria har zuwa Maghrib har zuwa abin nan Mauritania har ya gangara ya je ya shiga kogin Atlantic Ocean da mayaka da dawakin sa ya shiga cikin ruwa yace Allahumma shahad Allah majaza walau wajadtu majazan lajustu Allah ka shaida mun bude wa'annan garuruwa mun shigar da musulunci mun ba su alqur'ani mun ba su hadisi mun ba su ilimi mun ba su tafsiri ka shaida kuma mun yi jihadi ka shaida babu wajen ketarawa ne mu tafi America dan da ya wuce America zai tafi yace da na samu hanya da na je kuma saboda kwazo suka sukana suka shiga cikin kogin Atlantican sai da ruwan sai da ruwa yazo wuyan dokin su suka ga dai shanye su tukun suka ce to Allah ka mana uzuri babu wajen wucewa da mun wuce. Daga nan ne suka kan suka gangaro suka zo ta wajen abin da ya shafi Senegal, har suka zo wajen abin da ya shafi Mali, har suka zo Ghana waccan alqadima. Kuma daga wajen malamai masana na Ghana alqadima, wangarawa alwangarawiyuna, daga nan kuma malamai suka gangaro suka shigo kasan Yoruba, har suka shigo mana nan. Har ana cewa malaman Kusba da malaman Madaba mafi yawanci wangarawa ne. To kaga yanda waɗannan bayin Allah irin aikin da suka yi wa addini, har kai addini ya zo hannunka. Qur'anin ta hannun mutane ba iyaka ya bi ya zo wurinka, tun daga hadda har zuwa cikin takarda. Duk kuma sakamakon aikin sahabban manzon Allah ne da tabi'ai da wanda suka bi su da kyautata. Fakanu khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, sai suka ci wannan suna da Allah ya wa al'umman manzon Allah kirari da shi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Amma ba'at, bayan wannan gabatarwa, fa fi qarnin wa ba'd qarnin, a shekara 100 da wani yan kai, shekara 100 kawai da yan doriya, wasabal muslimuna, musulmi suka yi wani zabura, wasbatan, wata zabura, mala'u bihal ardh quwwatan wa ba'sa, wanda suka cika duniya, suka cika ƙasa da ƙarfi da tsananin yaƙi, yaƙi na ilimi, yaƙi na dukiya, yaƙi na zuciya, da kuma yaƙi na takobi. Wa hikimatan, suka cika ƙasa da hikima, wa ilman, suka cika duniya da ilimi a cikin shekara 100 kacal da ƴan kai. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƴan 100,000 da ƴan kai, suka fantsama duniya, suka yaɗa addinin manzon Allah, addinin Allah, addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekaru 100 kawai da ƴan kai, sai ga shi ana jin daula da ake jin ita ce sufafawa ta faɗi a ƙarƙashinsu. Dauloli biyu na sufafawa, Rum da Farisa. Ya ma faɗi shekara 100 ne, saboda a lokacin ne abin ya fantsama ya yaɗu. Amma shekara 20 da ƴan kai ne bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina ce sayyidina Umar shi ne ya je karɓo ki ɗin Baitul Maqdis. Ina ce sayyidina Umar ne ya shiga ƙasar Farisa, ya shiga Ad-Darul Bayda, gidan sarkin Farisa, da dawaki aka shiga headquarter super power ta duniya a lokacin, wanda da suke karankiyan fada, har Qur'ani ya zo ya ce Alif Lam Mim gulibat rumu fi adanal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibun. Ana jin manya-manyan kasashen da suke fada da junan, suke jin suna fada akan ƙasa, su ne Rum da kuma Paris da Iran. Wancan lokacin su suke jin su wasu abubuwa ne. Ina ce manzo Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Suraqa ibn Malik kamben sarkin Farisa. Sahabin manzon Allah da ya fiyo manzon Allah daga Makka zai zo ya kama manzon Allah ya maida shi, wanda aka bashi raƙumi 100 da ya kasa, saboda mu'jizar manzon Allah yana ta nutsewa a ƙasa, yana nutsewa a ƙasa da dokin sa, ya sake roƙo manzon Allah ya masa ya sa ƙasa ta sake shi, da zai koma hannu fankan fayo yace to ya Rasulullah, ya Muhammadu, wani alƙawari zaka mu? Yace na ma alƙawarin crown da yake kan sarkin Iran. Sai gashi manzo sallallahu alaihi wasallama bai fi shekara 20 da ƴan kai da wafati ba, an ɗauki wannan crown ɗin, an ci Farisa, an shiga herkwatan sarkinsu, ya gudu ya bar wannan crown ɗin na zinare da su Khalid bin al-Walid da Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas nake son in ce, tare da sayyidina Umar suka bude wannan gurin. Aka ɗauko wannan crown ɗin Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ina Suraqa yace gani yace zo yace ga alƙawarin manzon Allah nan da ya maka na baka ya fashe da kuka yace zinariya ne zalla amma annabi yace ya baka tun shekara 20 da suka wuce yau na cika maka wayannan barade gwaraze basu samu wannan abin za ba sai da suka yi aiki na hanyar jarumta da sadaukantaka da jin su mutane ne wanda Allah ya kawo su don su masa aiki suka cika ƙasa da tsananin yaki da hikima wannan shekara 100 da wani abu da yake fada yana fadan har zuwa daular wato Abbasiyawa ta kusan ta biyu ne ma yake magana yana maganan daular Abbasiyawa lokacin da Abbasiyawa suka fadada daular ta je har India ta shiga har bakin iyakokin Faransa wannan yake magana cikin shekara 100 da yan kai musulmi suka yi wannan wanuran suka cika duniya da haske lokacin da duniya take cikin gidadanci da ta san yadda za ta tafiyar da al'amuranta ba lissafi ma ba su iya ba amma suka cika duniya da ilimi a cikin shekara 100 nan da yan kai har sun fara fida sun kirkiro bangarori daban-daban na technology wahidaya ga shiriya don haka ba wai sai kai iskanci ka samu cigaba ba cigaban kasa da ake nuna cigaban kasa a ce ai makarantu ba ruwan su da makarantu ba ruwan su da wani tsoron Allah wani rashin kame kai wani meye shine zai sa ilimi ya shiga ma masu tahajjudi ne tsawon dare su ne suke da basira da kwakwalwar kirkiro magunguna da ilimin lissafi da sauransu da sanin taurari amma an cika jami'o'inmu da iskanci da fasikanci akan wai sai an yi borewa addini tukunna a cigaba waɗanda suka kawo ilimin kuka gada ba da haka suka kawo shi ba faradul umam sai al'umman musulmi suka hore al'ummun duniya ga baki ɗaya suka musu training suka mayar da su wasu abubuwa an ce lokacin da musulmi suka kirkiri agogo irin agogon nan na bango me wanda ake ce masa mai gaiwa yana haka ƙyat da aka kai shi fadan sarkin Rum da Roma suka zo da yaƙi suka ji wannan agogon da yake manya-manya da yake ƙyat sun ɗauka wani makami ne ake kokarin a harba musu tun lokacin da musulmi suka fara zuba ƙasa a cikin kwalba su tsuke bakin kwalban su juya kwalban tana zubar da ƙura mai laushi da haka suka fara ƙirƙiran agogo har aka zo aka fara maganan a yi masa waɗannan abubuwa da haƙora da sauransu duk wannan al'ummar musulmi ne suka kawo wannan technology da ci gaba din wahabul mamalik suka karya daulolin masu jin mulki waɗanda suke jin ƙarfin mulki musulmi suka karya daulolinsu Farisa Rum Constantinople ita ce take yanzu duk musulmi suka dawo da su ƙarƙashinsu suka ƙirƙiri manjanik makamai irin wannan lokacin na linzami shine majawjawa da zai dauki abu dunkulalle da wuta in kana jin ka zo da jiragen yaki ne wannan majawjawan a waiwaye a jujjuya ta a sa mata wani abu mai fashewa a cikinta a kunna masa wuta ta yi haka ta jefa cikin ganuwan kasar da take yaki da musulmi duk a gurin musulmi a koyi wannan tankokin yakin zamanin kenan su kirkiran taya itace a feke shi a nade shi a daure shi a sassa masa abubuwa saboda daukan manjanik din ma a tafi da shi aiki ne sai an tura shi to sai aka daga nan aka fara kirkiran taya a samu itace a lankwasa shi a maida shi rawun a hada masa wasu gwafa-gwafa ta ciki su tattare shi sannan a tura ya zama kaman amalanke kun ji musulunci ya rayu ne da ilimi ba da jahilci ba warakazu alwayatahum fi qalbi asiya har suka kafa tutansa a cikin tsakiyar asiya kowane ƙasa kowane gari kaje kaga tutan musulmi tana karkadawa a hakan kuma akwai ci gaba na gida fadoji da gina library har aka gina darul hikima duka a ƙarƙashin himman bayin Allah wahamat ifriqiya suka kafa tutocinsu akan ƙoƙuwan kan ifriqiya afirka tun daga misra kamar yadda na faɗa har zuwa tunisia har algeria har morocco har libya har mauritania har kuma larabawan saharawi wanda suke makwabtaka da ruwan atlantic ocean wa adarafi auruba europe kenan har iyakokin europe muka shiga undulus spain kenan musulmi suka je wurin cortoba barcelona duka musulmi suka je har iyakokin faransa constantinia taki kenan duka da su comoros duka musulmi suka isa wannan gurin wataraku dinahum suka bar musu addinin su suka goyi bayan addinin musulunci wa shir'atuhum suka koyi shari'ar musulunci wa lugatuhum suka koyi lugan larabci an yi lokacin da a Spain duka da larabci ake rubutu shi ake karantawa su ma nan muka bude musu nazare da primary school muna koya musu ilmomi muka raba su da lissafin su na gidadanci mutanen Romawa masu Roman numerals 1 guda 1 2 guda 2 3 azana abu allo alif guda 3 ko azana bi a sa wani alif a gefe 5 a cire alif din a bar wani abu haka 6 a ƙara alif muka raba su da shi muka ba su 1 2 3 4 wanda musulmi ne suka kirkiri wannan alphabet din ka je ka karanta advanced learner English za ka ga arabic numerals ne wayannan namu ne larabawa ne suka kirkiro shi sannan lissafi ya iya shiga duniya ana ƙara masa 0 har aka ci gaba wa ilmuhum suka barwa al'ummin ilimin su wa adabuhum suka barwa al'ummu ladabi ya kai ga an ce a Qurtuba garin da Imam al-Qurtubi yake kenan an akwai har famfo na turare banda famfo na ruwa su suka kirkiri famfo na ruwa yanda za a dauko ruwa daga koji wani abu yana juya shi haka mai kofuna haka sai ayi hanyar ruwa ayi channel ruwan ya je har gari daga nan aka fara samun ilimin famfo sai akai wani abu na itace rawul haka yana da abin da ake waina shi da shi sai aka musu wani kofuna haka a jikin wannan rawul din abun in ana juya shi sai ya rinka diban ruwan yana zubawa yana diba yana zagawa yana zubawa akan wannan kwararon kuma yana kai ruwa to a Qurtuba sai da akai famfon turare da safi kawai akwai abin da zai kesa turare duk cikin herkwatan yanzu akwai birnin da yake da wannan to musulmi suka kirkiri wannan saboda ci gaba na technology da ilimi don ka san magabatanka ba rayuwar kasala da jahilci da dakikanci suka yi ba rayuwa suka yi na basira da ilimi har wannan abu duk wannan ilimi da kake gani na technology da ci gaba da kake gani na duniya gabaki daya basic knowledge din is from muslim musulmi ne suka kirkiri asalin basic knowledge din kuma shi bature baya musun wannan sai dai jahilan turawa bakake yawa wanda muke da su anan abba ture mai gashi layalaya mai farin gashi mai dogon hanci na ingila da faransa da baya musun cewa wannan ilimin sun yi transferring din sa ne from muslim zuwa makarantun su transfer of knowledge sun sani amma kai kana nan dan uwana ka kashe zuciyanka sai bacci a gindin bishiya sai kasala sai cewa wai kai ba za ka iya ganewa ba baka nema ba tanamul laila tantarumul izza summa tanamul lailan yagusul bahra man talaba al-ali kana neman daukaka kuma kana baccin dare ce a yagusul bahra man talaba al-ali me neman lu'ulu'i wani irin duwatsu ne masu daraja wanda ake sayarwa da tsada kogi yake shiga can tsakan dare shi lu'ulu'i ba ya fitowa sai can tsakan dare haka suka ce wai can da wajen Ghana kogin tsakanin Nigeria da Ghana can da ake zuwa ɗebo lu'ulu'i sai kaman karfe 1 na dare sai a daura maka igiya a kafanka a baka bokiti sai a tsunduma ka a cikin kogi ka tafi ka je ka kamfato sai ka je can kuryan kogin ka kamfato kasan gurin sannan sai a jawo ka kana rike da bokitin a fito da kai sannan a zo a juya a duba a gani ko ka debo ko baka debo ba to wanda yake neman lu'ulu'i ma ga yanda yake ya gusul bahara kogi yake fadawa can tsakan dare to kai ka fada kogin litattafai mana can tsakan dare ka fada kogin tahajjudi da ibadodi can tsakan dare sannan ka samu tadinu lahal qulub suka bar ilimin da zukata suke musu biyayya wata taqallabu bihal alsina suka bar ilimin da halsan duniya suke motsawa suna karanta shi da ana zauni didim sai da musulmi suka yi wannan aiki wata haqqaqa fihimul ammuzajil farid a cikin su aka samu abun buga misali wanda ba taba samun irin sa ba makadaici wal misalul a'ala a lokacin ne aka samu misali mafi daukaka lil bashariya ashe haka dan adam taka take dan adam bai san kansa ba bai san yana da kima ba bai san zai iya kawo wani abu mai ban mamaki ba sai da daular musulmi magabata suka tsaya suka yi yaki suka maida musulmi mutum har ya san shi mutum ne da hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya da mutane na ilimi dole ne sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu ilimi da zabura don ai aiki da ilimi amma dan ilimi da shi tare a litattafai ba aiki mutuwa ne in an samu ilimin a samu na'uran aikin shine kai mutum tashi kai aiki abinda aka binciko ilimi ba wani abu bane tunani ne tun daga tunani wanda Allah tun daga abinda Allah subhanahu wataala ya kawo na wahayi ya saukar har zuwa kuma fadada tunanin abinda wahayin yazo da shi daga fadada tunanin abinda wahayin yazo da shi ake gano waɗannan abubuwa ko ilmomin da ake ce musulmi din sun gada daga wajen wato irin wato mutanen Misra da wanda ake cewa an gada a wajen wato irin mutanen da ake cewa su masu kimi masu hikima irin na baya Aristo Aflato da su wane ne waɗannan duka an yi imani ilmomi ne na annabawan baya in ilimin sarrafa karfe ne an samu ne daga wajen Annabi Dawud har aka zo kafirin baya suka karba ya zama a hannun kafirai yake amma ba wai sun samu ne a sama a haka kawai da tunaninsu ba idan ilimi ne na sarrafa kwalba gilasai yin kwalabe yin menene da su menene an samu ne daga ilmomin da aka samu daga wajen Annabi Sulaiman kasuwanci yanda za a juya dukiya an samu ne daga ilimin da aka gada daga wajen Annabi Yusuf da wajen wannan annabin nan gashi nan wanda yazo yana maganan zakka babban dan kasuwan nan Annabi Shu'aib. Don haka mafi yawancin waɗannan ilmomi duka gado ne na wasu annabawa, sai annabawan bayan sun wuce lokaci yayi tsawo sai koma hannun waɗanda suka lalace kuma suka watsar da addinin, sai a zo ana ganin kaman abun nan ne. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da buga dalasi mai zane-zane haka da wai wannan abun yana da asali, yace kana nabiyun yahuttu, akwai wani annabi can baya da yake wannan zanen kaman wafaka fazaka, wanda zanen sa daidai da na wancan annabin, to irin wancan ne. Saboda haka duka waɗannan ilmomi ba a banza aka same su ba, gado ne wanda Allah ya saukar a kwakwalwan annabawa da bayin Allah masu basira. To daga nan ne aka samu a cikin shekara 300 kawai sai aka fitar da wasu mutane, duniya ta zama ta zama wani abu daban wanda da ba a san za ta zama haka ba. Ta cika da haske, ta cika da ilimi, ta cika da basira, ta cika da tsare-tsare wanda duk yanzu abinda ake yin nan dorawa aka yi daga tubalinsu. Sai ta zama khairar ummatin ukhrijallin nas. Bada an kanu fara'iq abadada, bayan kafin zuwan musulunci ba wanda ya san dan uwansa, ana zaman watse kowane wuri suna irin nasu shirme. Haka musulunci yazo ya samu duniya ya hada ce mai da ita wuri guda. La nizama ba su da tsari, wala qawama ba su da wani abu madogara, wala ilma ba su da wani ilimi rantsatse mai asali, wala shari'ata ba su da gwamnati na shari'a, babu dokoki. Ka kwatanta a ce mutane su zauna ba dokoki, ba wanda ya laifi kaza hukuncin sa kaza, wanda ya kaza kaza, wanda ya kaza kaza. Musulunci zo ya tsara duk yanda mutum zai zauna da dan uwansa, kai da makwabcinka a kasuwanci, shugaba da talakawansa, miji da matarsa, uwa da ƴaƴansa, komi ya zamanto an dora shi akan saiti wanda da kuwa babu wannan babu alamunsa. Wala qarqada al muslimuna tilkal marhala, musulmi sun yanke wannan zango, allati sahamal haddahar, wanda zamani ya nuna yayi nuni zuwa gare ta. Wa jama'a lirau ate tarihi yayi zugum saboda kayatarwan wancan zamani, ya san ba zai iya samu irin su ba. Wahum ya'rifuna ma'alima dariqil majdi, a lokacin sun san alamomin da za a bi a samu girma, sun san hanyoyin zuwa a samu girma. Wa nahjis sa'ada, sun san hanyoyin da za a samu arziki fid daraini a duniya da lahira. Yanzu wace sa'ada muke da shi? Kowa ka jira maganar sa'ada, ina sa'ada? Kowa yana so ya ji daɗi, ya samu arziki. Me arziki? Kuɗi ba amfani, tarin daloli, tarin nerori, ba kwanciyar hankali, ba lafiya, ga tsoro, ga insecurity. Me amfanin kuɗinka? Ka ci abu mai daɗi, ga cuce-cuce, hawan jini, siga, menene shi ne sa'ada? Ga tashin hankali, manya-manya a Amerika da sauran kasashen Turai za ka ga mutum sai da ya kai ƙololuwa wajen zama champion a kan wani wasa ko a kan wani ilimi, ko a wai ƙarshe sai ka ji wai rataye kansa ya yi. Saboda ne ya ɗulubu sa'ada walam ya ji daha, yana neman wai jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali ko bai samu, sai ya kashe kansa. Saboda ko kuma ya zama ya samu failure sau ɗaya a cikin wani policinsa ko wani plan ɗinsa, ko sai ya suicide, ya yi hangin ɗin kansa. Me ya kawo wannan? Babu addini, babu tarbiyya, babu tauhidi, babu tawakkali, babu imani da ƙaddara, babu. Saboda haka shirme ne dan an samu kuɗi, an samu abinci, an samu gida, amma babu sa'ada, babu imani, ba tauhidi, ba addini. Me yasa yanzu camfe-camfe da bokanci yayi yawa a cikin al'umma? Rashin yadda da Allah cewa shi ne mai kaddara abubuwa. Kuma mutum ya je wajen wannan wai ya duba masa, ko ya je wajen wannan yaya za a yi, yaya za a yi ya ci nasara? Nasara tana gurin Allah. Shi yasa kowa yana rayuwa cikin tsoro. Mayu, mayu, abincin yan uwanka ma baka iya ci, mayu maita. Saboda me? An lalata imaninka da tauhidinka, ka lalace gwaggwanka ma dan ta tsufa tukubu tana ruɗewa mai ya ce. ‘Yar uwan babanka ma wani ma ya zo zage ka ya ce kakanka ma maye ne, ka yadda kuma saboda ɗan uwanka ya gaji mai ta wajen uwarku. Oho! Dole ne a yi rayuwa na rashin yadda saboda ana rayuwa na miyagu, an bar addini an ajiye shi a baya an koma shirme. Abin kunya ka ji musulmi yana tafiya inda ya su ba shi wani nau'i na tsafi wanda zai zo yi. Kai kuma in ka yadda da Allah ba wanda zai maka. Sai dai ya gama haukansa kawai yana ganinka. Abinda Allah ya niyan nan sai an yi fa. Shi haka Allah yake. Idan Allah ya ce wani sai ya zama kaza, wallahi sai dai ka mutu da bakin ciki. Sai ya kai gayan da Allah ya bude masa. Eh, kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yake cewa kenan. Lam yanalu ma aradu. Qad madaza wa kafani. Wa kafani da hayyiban la ubali man qalani. Manzo Allah ya ishe ni masoyi wanda ya kini ko ka kini ko ka so ni ba ruwana da kai. Wayanda suka yi ta gaba suka yi hasara suka yi soke so suka zo mai yace lam yanalu ma aradu. Abinda suke so samu dai ba su samu ba. Qal madaza wa kafani wannan kuma shikenan ya wuce kenan. Ni kuma alhamdulillahi Allah ya isar min da buri na. Man ba marama durri qarsa afi masalihi. Duk wanda yake son ya cuce ni bai sani ba ni yana ingiza ni gaba ne. Yana aiki ne don maslahata. Baki na ma maslahata yake yi. Bawa na ne da Allah ya hore mu. Hanya ne na kai ni gaba. Ba haka aka yi manzon Allah ba. Makiyansa su suka fara ɗaukaka shi. Mutum bai san da kai za ce wanin nan ai kaza kaza kaza. To waye wani kuma? Wani ne kaza 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 kaza. Ka gani ya kai ka kenan ya zama mai hidimanka. Haka kafaran maka suka yi manzon Allah ko ba haka ba? Yana zaune yana ɓoye ma suka rinka yawo suka yi zango zango suna cire mutane. Akwai wani ya bayyana sunansa Muhammadu. To me yake yi? Ya zo da wani abu bako. To menene abun nasa? Ai sihiri ne, bokanci ne, kaza, karka saurare shi. A to wannan akwai labari, ya kamata in je in gan shi in ji abin da yake faɗa. Kaga kun turo masa jama'a kenan. Saboda haka da Allah mu watsar da wannan mu tsaya mu yi wa kanmu aiki. Idan inda Allah ya ce gayar ka ce karka damu. Kai yi ma Allah nasa, ka jira naka. Inda Allah ya ce nan gayanka ne, kar ka damu, kar kuma ka dage, sai Allah ya ce, sai wani ya taimake ka. Tauhidi ma, wannan shi ne tauhidi. Ko ka san zurfin tauhidi yana nuna kashe babanka ma tauhidi ne? Kashe babanka tauhidi ne, kashe mahaifiyanka tauhidi ne, kashe mai gidanka ma tauhidi ne. Amma sai ka san Allah, wanda suke cewa suna da ma'arifa, ma'arifan bata ishe su ba. Kashe wayannan ma duk tauhidi ne. Kuma yadda shi wace kultu la ilaha illallah Muhammadun arsalahu ilahu da ya ga mutane sun tau. Tauhidi ne. Kashe mahaifinka tauhidi ne. Kana ganin mahaifinka shi ne mataimakinka. Komai ainihin yana da uba, to Allah ya kashe shi. Waye zai taimake ka kuma? Sai ka ce la ilaha illallah. Ko mahaifiyarka ita ce gatanka sai Allah ya kashe ta. Ita take zuwa wurin ta ce Allah ya ce a'a dawo gurina. Ita ma ni na halice ta, ubanka ma ni na halice shi, ka dawo nan. Mai gidanka da kake ji sai a ce ya mutu. Ko arzikinsa ya kare baya da shi, shi ma yanzu kai yake so ka taimake shi. Duk tauhidi ne. To Allah yana nuna annahu la ilaha illallah. Amma a yi can mutane. Wasu na azkarun da ba su san ma me suke yi ba. Sai su je su yi ta shirme. Ana nan kana ta canfe-canfe, kana ta tsafe-tsafe, kana ta surkulle. Wai kai, kuma ana ce ka samu ma'arifa. Ina ka samu ma'arifa, baka samu komai ba, kai ne cikin du. Wa'innan abubuwan dukkansu hijabai ne. Ana daɗa ninka maka hijabai, wai kana ganin ka fita daga hijabi. Ai kai ne ma kake cikin hijabi. Wanda yake kangaren ya san Allah baya ganin kowa a gabansa. Don ina suke ma? Su waye ma? Ana son a yaye ma wannan ba a zubar ma ka san Allah ilaha illallah. Kuma komai da kake gani jiri ne bi kudratillahi wa mashi'ati. Saboda haka baka da damuwa. Arifi idan ya rasa abu zai ce mai abun ya karbi kayansa kuma ya san zai kawo abun da ya fi shi. Gwai kuma ya ga kawo abun da ya fi haka. Bakacin Allah yana gaya wa masu hasada, in kuna hasada fa sallahu an yataya bil fatihi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Kuma ga Allah ba wani wanda zai ma wani abu sai Allah, asalin tauhidin kenan. Wa'annan duka ana girmama asbabu, ana darajanta su. Wa'annan asbabu ne ana girmama su, duk wanda ga bashi daraja a cikin halittu asbabu ne wanda Allah ya ajiye su, kayan aikin Allah ne, haka girmama su tunda su ne hanyar silan zuwan alheri gare ka. Idan wani kuma ya zo sharri, to shi ma shiryar da kai yayi. Baka jin abin da shehu yake cewa, ma'asiya da take gadar da nadama tafi ibada da take gadar da girman kai. Duk wannan sai ka san Allah. Da Allah zai jarabe ka da wani laifi, kai ta kuka kana bakin ciki, Allah ya akai haka, ya ka banni na zama haka. To kafi wanda shi yake ya kwana ya wuni yana nafila, ya zana fadiyar ce ai nayi wa Allah kaza, ai ni kan a wurin Allah kaza. To wannan wancan yafi wannan. Don wancan ma'asiyansa turisu zullan wa nadam. Ma'asiyan take gadar da kaskasci da nadama, tafi da'a da take gadar da girman kai da izza. Allah sa mu gane. To waɗannan su suka yi wannan aiki, musulmi suka yanke wannan zamani, ana ingiza su ta hanyar himma wanda ta wuce iya tunaninka, da ƙarfi wanda take daɗa tura su daga cikin zuciyarsu, ƙarfin cikin zuciya. Baka jin ana ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce himmatul mar'i qahira, himman mutum ta kan karairaya masa duk abin da ya shiga gabansa. Don kai mai himma ne annafaza, wanda kai saitin kanka zuwa ga Allah, ka sa abu a gabanka za ka yi, to za ka cimma burinka. Shi yasa maza Allah ce himmatul mar'i qahira, himman mutum marinjayiya ne, tana rinjayen komai. Law ta'alla qad himmatul mar'i bi surayya danala. Kuma gashi yanzu me muke ciki, lokacin da ya fada ko daga kafa haka a rabu da ƙasa ba a iya yi, sai manzo Allah ya ce da himman mutun za ta rataya da tauraruwan surayya, cewa sai ya je wajen tauraruwa zai je. To yanzu me muke cewa, an je duniyan wata, an je duniyan taurari, kana tsammanin bacci suka yi, bacci suka yi kawai, suka ji sun hau. Ba himma ba ne yau wannan ya yi, gobe wannan ya yi, yaya za a yi? Tunda suka tsaya suka yi tunani, bayan ilimin da tauhidin da abin nan, kuma suna duba logic da yake cikin ayoyi, ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu amma la tanfuzuna illa bis sultan. Sai sahabbai, tun daga bayan sahabbai, tun ana tunanin ayan nan a matsayin cewa ana gargadi ne wa insu da jinnu, cewa to me yasa kawo insu? Shi yasa malamai suka yi tunani ai jinnu ne suke zuwa satan ji ko? To sai aka ce, sai ba a faɗi jinnu ba, sai aka fara cewa ya ma'asharal jinni, sai aka kawo wal insi. To insu suna zuwa satan ji ne? Aka ce in za ku iya tafiya cikin sasannin ƙasa, sasannin sama da ƙasa, to ku tafi. Amma ba za ku tafi ba sai an ba ku sultani daga Allah. To sai aka ce, to tunda an ce jinnu suna zuwa, to yaya insu za su tafi? To tunda Allah ya ce fanfuzu, Imam al-Busiri ya ce wa amrun ladaihi wa khalqu ala lahu al-khalqu wal amru. To idan yayi amru fa, to ya gama khalqu, ko lokacin bai zo ba an yi an gama, an gane. To tunda lahu al-khalqu wal amru, to kuma yayi amru, to fa amrun ladaihi wa khalqun sawa'u, daga lokacin da ya bamu amru yayi lokaci ake jira, shi Allah duk abin da ya fada ya gama yi lokaci ake jira. Tunda ya ce fam fuzu, to lokacin nufuzin ne bai zo ba, amma dai an bamu dama. To wannan dama da an bamu okay, to sai suka fara tunani, to yaya dan adam zai yi nufuzin nan? Sai suka fara tunanin, bari mu je mu dauko manyan rish gashin tsuntsu a Spain, gashin tsuntsu a Andalus, wanda za a jera mutum ya dauka ya sa a hannunsa haka, a daddaura masa da igiyoyi da me, sai ya haube ne haka, ko zai iya kamar na tsuntsu ya fado ya karere? Kuma gobe ma sai wani ya sake ce bari ya try. Haka suka rinka yi har aka zo tukunna mutum ya fara tunanin, to ko gwado za mu dauka, bari mu dauki gwado mu hau bene, a daura gwadon a hannu da kafa, a jefo ka kai haka, iska ya cika gwadon, ka fara ganin to wannan ba a karyewa, ana saukowa, iska na cika. Aka fara tunanin sojojin lema, daga nan har aka fara tunanin, tun daga wannan na iska din aka fara tunanin farfela da zai takada iskar har karfin iskan ya wurga ka sama. Tunda an ga tsuntsu ma in yayi haka ai iskan yake tarawa yayi sama. Wannan fa wasu ne suka yi ta bakin bacci, kuma ka ce musu masu aikin banza, bayan sun yi karatun hadisi, sun haddace Qur'ani, kuma suka zauna suna wannan tunanin. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da himmin mutum ta rayu da tauraron suraya da ya tafi, to sai gashi ya tafi, kuma ka san ba mafarki bane. In kana shakkan zuwa duniyar wata dai ka hau jirgin sama, kana gani da mutane ɗaruruwa da kayansu duk ya tashi. Insha Allah za mu yanki a nan, sai kuma kamar sati na sama banda wannan na gaba, tunda muna sa fiqhu ne na risala, muna sa wannan a tsakani. Insha Allah da haka za mu yi ta isar da wannan darasi namu, wanda muna fata ya zaburar da matasa zuwa ga ayyuka na alheri wanda magabatansu suka yi, suma su sake waiwayawa su koma baya su yi shiri saboda su kwato wannan addini mutuncinsa da girmansa. Yayinki ya cinye abin kafin mu tashi. Zan ba mu misali na cewa karatu da himma da niyya yana baka izza koda a rainaka. Wata aya ce Allah ya nuna mana da gudaji ka zaure, duk jemagun da suka fi kowa iya turanci a arewacin Najeriya sun gama ɗinsu, yes ɗinsu, amma ga wani mutum wanda yake da himma, yake da zil, yake da kishi, ya sa imani da gaskiya a gaba, ya zo ya rikita Najeriya gaba ɗaya daga sama har ƙasa da ɗan iliminsa da aka raina masa gramansa, ana ganin yana kwaɓa. Tun yana kwaɓa a majalisa ana ganin ba a gane me yake faɗa, sai da aka zo tenuwansa na farko aka ce a yankin Kano da sauransu da wajen Katsina babu wanda ya shigar da motions da suka kai yawan nasa, a hakan a broken din nasa a majalisa shi ya shigar da motions da wanda duk yankin su ba wanda ya shigar da motion a majalisa, ana dariyansa. Gidaje ka zore, what are you going to say? Sai tashi ya faɗi abin sa, ce okay, this thing we have to look about it. Sai a fara tunani, sai a ce to an shigar da wannan motion. Amma da yake arewa banzar mutane sun yawa, wai wannan ne wai yankinsa aka bi aka soke masa primary election ɗinsa don kar ya sake komawa cikin majalisa ɗin. Ku duba wannan badala da ya tono, har an bashi ma na biliyan, ya ce to shi kuɗin sa ya kamu mafi yawanci kyauta yake da shi, to ba kasuwanci babban kasuwanci take da shi, to yanzu in ya karɓi wannan bashin ma ya raba, ya za a zo a kama shi ne a ɗaure shi. Ya ce kuma da ya karɓi wannan bashin yanzu fa da bai isa yi wannan magana. Wannan ke nuna mana tsayawanka ga hanyar Allah da gaskiya. duk wanda kaga yana iya fitowa ya ga yawo kowa gaskiya baya da kashi yindin sa wayannan miyagu da za su jawo ka su saka a karkashin su su tara maka wani abu wallahi baka isa ka kana bude baki akwai wani a garin nan bazan kira sunan sa ba a shekarun baya yaje yana jiran wani gwamna saboda ya tara masa wasu abu ya tura masa wasu abubuwa sai aka ce ka zauna a wani korido saboda yana shigowa zai ganka ya sassoke shi a minbari sai ya so ya shigo ya zo ya ganshi ya wuce ya sake fitowa ga wai sun sa shi ne saboda daga ya ganshi ce a malan ka zaka ya so ya zo ya wuce ya sake zo ya wuce sai aka ce ranka ya dade ya excellency nace muku fa shekaru ne da yawa ya kai wajen shekara 20 yau your excellency ga malam wani ce rubu da shi ai na ganshi ban ganka bane na ganka me ban maka ba na maka kaza na maka kaza na maka kaza amma kazo kana magana magana akai na akan minbari kaza kaza tsuntsu mai kwadayi an ce a wuya ake kama shi amma idan ka hakura da inda Allah yayi ka da abinda Allah ya maka wallahi sai ka fi karfin dukkan wani jabberi ani kowa mai tashi yayi wa kansa kiyamul laili ka nemi sana'anka ka kama kasuwancin ka Allah bai yi ka duniya dan ka zo rakiyan kowa ba ko kai malami ne ka hada da noma ka hada da sana'o'i kai menene akwai abin da ake ta malanta ko da suna maka wani abu in sun san abin da suke kake samu ba da su ka dogara ba dole su barka wanda haka mu tsaya mu yi abu don Allah kuma ka yi shi da gaske kuma ka yi shi mai kyau a ko ina ne amma idan muka da yadda da irin rayuwar da muke yin nan to wallahi mun rinka ganin kaskasci kenan mu arewacin Najeriya muna daga cikin yankin da ba ma karatu an yi mana shaida mu ƴan saurare ne shi yasa in ka zo arewa daga inda ka wuto Lakwaja kayo nan to da ka rinka jin tashan BBC Voice of America Germany ko yana bude radio amma in an yi jarida aka buga sai ta shekara ba sai da ita ba kana wuce nan kai ibadan har Lagos jaridu ne kawai kana yin jaridu warwaso ake da safe to kaga me ji an ce ma ku ci bakarra wa ma hufiza farra su karatu suke kullun in aka ce zaka bude littafi ne ka karanta ko jarida ka karanta ko me kullun kana ƙara ilimi ne kuma kana da document da ka ajiye shaida kuma shehu Musa Ibrahim bai rayu irin wannan rayuwa na jahilci ba a gidansa bayan ya rasu an samu jaridu international na duniya kala kala na larabci da na wurare wanda shehu yake sa a siyo masa wani har a airport ake siyowa aje yana bin duniya yana ganin me ake ciki kuma yace ni din nan na rayu ne li ubrizal jilil jadid misala in zama abin koyi ga matasa saboda haka matukan ba ma karatu to rayuwar kaskasci mu shirya mata wayannan mutanen sun karanci hanyar neman duk ta kowane fuska da za su gama da mu kuma duk inda aka ce ga masu kishi guda biyu wayannan suna zaune cikin duhun kai wayannan suna ta karatu to mun rinka fama kenan da wanda yake karatu mu kuma al'umma ne la ta kara ba mu karatu sai kasala sai son ci a banza wannan dole ne mu kauda shi haka kuma in ka dawo cikin mu kanmu bangaren dariqa ma muna mun koma mu ne da muka gaji ilimi wajen iyayenmu da menene mun zauna mun lalace mafi yawancin rayuwar mu ya zama abun ma abun haushi saboda me mun biye makwanciya mun biye walalaci kuma ba haka ya kamata mu rayu in kana da ilimi duk inda kake a kowace ma'aikata tsoronka ake ji za a kuma saurare ka kuma an san ka san abin da kake yi koda kana da mistake da kurakurai amma dai an san cewa kai kana da ilimi. Amma daga cikin abin takeici, ko a irin layin ilimi na zamani da muke yi na manyan makarantu, za a zo a ce an baka dama ka je conference wata ƙasa, sai ka rubuta takardan ka ba wani abokin ka ce je presenting a madadinka. Ba wannan ne bukata ba. Bukata ka je kai interaction da waɗancan mutanen, ku yi change of views, ka tattauna da su, su tattauna da kai, ku yi canjin ilimi, ka kuma waye, ka shiga wannan wurin, ka zauna, ka rayu, ka san yanda ake rayuwa. In ka je sau ɗaya, in ka je sau, lokacin da na je Dubai na farko, na zauna a hotel mai tsada saboda ban san Dubai ba. Mun je muka interaction, muka zauna, aka yi conference, aka tashi. Da na sake komawa Sharika, na fahimci yanda wurin yake. Sai na ajiye jakana a hotel din da za a yi conference din, sai na fita na je ina tambayan ina ne hoteloli. Na fahimci ashe ba lalle ne ka ba, sai na ki tura musu kuɗi. Sai na je na nemi wani hotel da kaina nake tambaya, aka bani hotel comfortable wanda yafi na nan with less price. Anan na tattauna da wani professor wanda ke ce me yasa muna da man fetur amma muke fama da talauci, ya gaya mun kuskuren gaba daya. Da a ce tun a lokacin da farko ne na samu wannan idea din, a ce muna tare, ka gani Arabiya na je conference ina akan Arabic ne. Amma da inda zan iya selling din wannan idea ga minister na petroleum ko abun nan, yace ai mun yi kuskure tunda muka sayar da muka bada fetur a bamu dala, yace mun gama yin kuskure. Yace su a Saudiya da yankin kasashen Larabawa abinda su koya shine ba za su sai, lokacin da suka samu fetur sai suka ce ba za su sayar da dollars ba. Farko sarakunan suka ce in an ba mu dollars, kudi ne da kuke bugawa, to randa kuka canja kudin fa namu ya zama yayi, sai ba za su yi ba. To ya za yi, suka ce gold. Haka ya gaya mu kaga amfanin interaction da mu, ya ce gold. Suka ce gold da ba su ba da fetur a ba su gold. Gold baya canza, ba a canza kalansa. Da haka sai da suka tara gold din da yafi karfin su, ka rasa ma ina za su samu gold din da za su ba su sayi fetur. Daga nan suka ce to me, suka ce a aje figures. Na ba kudi za a aje figures. An ba su mai, a ce to yanzu muna da dola kaza amma a bankin ku. Dola biliyan kaza Saudiya take da shi amma a bankin duniya. Dala kaza kuwa take da shi amma a bankin duniya, yana can wurin su, muna dai da figures na abin da ake yi. Duk lokaci yace kaga wayannan ayyuka da ake na ci gaba, yace duk ba abin da muke ba su. Sai mu ce cikin bashin da muke bin kuno dollars kaza, ku zo ku yi mana hanya daga wuri, da gudu za su zo su. Wannan shine. To ni da mu da muka yi ta wannan, ana ganin mu ba mu san me muke yi ba, sai abu abin da ake samun kudi, an baka kudi ka je ka abin nan. Daga baya da aka zo telephone ta biyo baya tana bin abin nan, sai ana ganin mu free. Malam an zo an turo daga Abuja, an zo bincike telephone, ka je conference, eh na je. Ina takardanka gashi, certificate dinka. Ina visa gata. Ina hotel din da ka zauna ga takardan hotel. Ina passport ɗinka da kai traveling da shi, gashi ga page ɗin da aka yi maka stamping, gashi shikenan, you are free, je ka zauna. Wayanda ba su je ba fa, suna ganin su ne masu wayo, ƴan boko ne, wayu ne, kai gashi ana cewa ka dawo da kuɗin nan, kai returning kuɗi kaza tun baka je ba. Kuma gashi ba ilimi, ba waye. To da haka mu tsaya, mu tsaya matasa. Ku bar bacci, ku bar shaye-shaye. Wallahi wa'annan yajujun da su haɗe ku, suna da ilimin da baku sani ba. Gashi mutum ɗaya ne ya fi Najeriya kuɗi, ya samu opportunity da ya shiga bankin Najeriya, ya kwashi duk kuɗin mu, saboda ya karanta economy, ya karanta economy policy na monetary bank, ya kwashi kuɗin mu. To sai yadda mu za su yi gaba ɗaya. Mutum ɗaya sai ya sai mu kaf, an ce har yanzu shi kusan gudaji kaza ya ce kusan yanzu shi yake ba wa Najeriya bashi, amma ta wata hanya ya tuttura kuɗin cikin bankuna, sun ɗauka wawa ne. Ai ideology shi ne, ba wai wannan turancin shi ne ilimi ba, wannan ideology ɗin da good calculation da yake yake bada in ka ji irin yanda yake ba su abubuwan da ba su sani ba wanda haka dole ne yaran mu mu dage su yi karatu ko nawa za ka kashe ka kashe su yi karatu kar ka cuci ayyanka kuma ka raba su da fasikanci da shegantaka in dai har za mu zauna Najeriya a dunkule to wajibi in kuma zama so mu rinka cin kashin mu yanda muke so to a raba ta mu zauna ko mu yi karatu ba dai Najeriyan ta mu ce ta Hausawa ce da Fulani da Barebai amma matukan muna zaune da makwabta ƴaƴan kishiya suna yi ba ma yi kun san wani abun mamaki ko da ke lokacin sallah yayi yayi nisa kun san wani abun mamaki a ilmance da aka kware mu to kwaran da aka mana a shekara nan shekara ɗaya da rabin nan Allah kadai ya san yawanta lokacin da aka ce malaman jami'a sun je yajin aiki arewa aka kulle makarantu sai muka zauna ko to ba abin da ya canza a kudu ka kwatanta kuna tafiya ne kana yaye dalibai dubu kana yaye dalibai dubu 100 wannan yana yaye dubu 200 to ka zauna shekara biyu baka yaye komai ba shi kuma ya sake yayo wasu dalibai dubu 200 in za a zo a ba mutanen nan aiki su waye za su ci garaba su why saboda su mafi yawancin jami'o'in su ma private ne private ba a kulle ta an kulle na gwamnati ko kun zauna babu kowa yayi haka su suna can suna ta karatu kullun a kwara muke a kware muke kuma yanzu wani abun kunyan da za a yi in ba mai da hankali ba alhamdulillah yanzu an ce an gano wani mai a za an gama tona wata rijin a Nasarawa wanda za ta hadu da na Bauchi ko to mun ba mai da hankali ba sunansa Shirme ba mun samu mai ba to karshen ta sai ya zama manajan da yake kula da kamfanin tato mai din ya muri ne ko wani abun nan ne ijo ne ko me shi su ne suke za su zo suna da petrochemical certificate su zo su zauna a ba su gurin kuma su ne a can su ne anan kuma su za su sayar da man sai yanda suka sayar sai kuma abin da suka ce muku an samu ina kuke kuna can kuna shan wiwi kuna shan kuna hiran banza kuna can kunki karatu ku ba za ku bar da kokalwar ku yi ta lissafi ba karatu mai tsada dishi muke gudu ga sunan yaran muna jin bakin ciki muna polytechnic wurin kimiya da fasaha amma yaran mu suna gudu arts kawai suke so saboda ba sa son su wahala su yi ta karatu lissafi su yi ta damuwa da calculation tun bi son bulus history sociology ko gamman yawa political science wancan gurin da za a je ayi wannan abin da ya shafi kimiya kuma yanzu duniyan ta kimiya ne tono mai tono ma'adinai iri iri sarrafa su maganar technology sauransu in an bar maganar izala wannan fantamin da kuke gani yafi ministan arewa 100 kar ku sa akida yayi participating ni bana sukan mutun laizul mannakum shan'anu qaumin ala allah ta'adilu idilu huwa aqrabu litaqwa idan makiyinka bai zama maka wa'azi ba kai baka da hankali to yafi minister 100 na arewa fantamin da ake magana ake rance saboda menene ilimin sana'ar dini yayi shi ne aside ba shine asalin profession din sa ba ya karanci abin da ya shafi computer science ne da sauransu kuma duk wannan technology na maganan mass communication da sauransu yayi champion ya iya abin sa kuma yana aikin sa daidai da irin basirar sa kuma duniya ta yarda da cewa abin da yake ya sani kaman sunu islami da sunu sune duk duniyan duk yanda kake kin sa ya san me yake irin wayannan arewa take bukata kuma kar mu kashe su kowane irin akida suke da ka bi shi kai kokari kai ma ka karu ka amfani da makamin da yake hannunsa ko kuma ka tsaya kai kaman nasa wannan ya isa zama misali ne idan mutun zai haddace qur'ani ya zama yana wa'azi yana menene kuma ba shine profession din sa ba profession din sa wani layi ne na boko kai ma ashe sai ka bace zaka iya yin haka dana zai iya yin haka sai ku tura ya'yan ku su je su irin wannan karatu to amma arewa ba ta da gwani irin waɗannan su ne abun wulakanta, irin su sunusi lami da sunusi wanda duniya ta yadda ƙwararre ne abin da ya shafi economy da tattalin arziki, an wulakanta shi, an ture shi, an ajiye shi a gefe. To irin waɗannan kuma in ba mu da su, to me muke da shi? Su abin da suke gadara da shi kenan, suna da irin wannan. Yanzu da ƙyar ne ba wani tsohon gwamnan mu, yanzu ba ku ga a wannan ma sai zama darasi gare ka. Tsohon gwamna ne da muka kishi muka kore shi muka ce ba ma san sa, ko ba haka ba? Amma yanzu abin alfaharin arewa ne, da yazo bai ce na gama gwamna na koma ba, sai saboda yana duk abin da muke magana kenan, himma kar ka ce oh na wata kare ka kwanta. Kaga yanzu sunu Islami da aka tsige shi da ya koma ya ce shikenan nikan hof lose, na zama hopeless. Sai zo yana ta Abu, yana ta bincike, yana ta karatu, yana bayani na addini. To haka ake, saboda haka shi wannan gwamna nake faɗa shi ne MA, ina ce kwanan nan aka je aka yi celebrating har gidan gwamnati, gwamnatin da ta kare shi, har gidan gwamnati aka kira shi aka yi honoring ɗinsa saboda ya samu sal. Bayan ya fito kada kuma ya ci gaba da karatu, ya je daɗa zama wani ƙwararren lauya, aka ba shi certificate ɗinsa lauya, ya zo bauchi, aka zo duk wanda suka dawo ana yabonsa, ya zama san. Wanda da samun san a wajen shari'a a arewacin Najeriya wani abu ne wanda yake ɗaiɗai ne ake samu. Wannan yana nuna mana me? Izza na ilimi, izza na tsayawa ka zama mutumin kanka, rashin feeling ɗin inferiority, ka ji kai ka gama. Haka dole ne wannan abin da yasa muke so muke ta kokari kenan mu koyar da mu. Dole ne bayan karatu sai kai ta karatu, ku yi ta karatu, kai ta tara karatu, baka da abin da kaza. Lokacin da na dauki jakana zan tafi in fara koyarwa a legal misau, wani a anguwanmu da yasa ƴaƴansa dan boko ne, ƙwararren ɗan boko, kuma ƴaƴansa duk sun yi secondary school, sun gama an sama, sun samu aiki, da ya ga ana samun kaya mota ya ce za a je Maiduguri ne karatu, na ce eh insha Allah, yana ganin gaddi ne zai je. Gaddi ne zai je ƙolantaka, bai san kuma a lokacin ina da certificate ɗin da ya fi na ƴaƴansa ba, don ni lokacin diploma nake da shi. Na kuma ci na ɗaya a tatari a legal misau, an ba ni appointment haka ba tare da na nema ba. Ina gamawa appointment uku na samu, ɗaya na state government, ɗaya na local government, ɗaya na legal misau. Na zo na samu malam ya ce me za ka mun a nan, ba abin da za ka mun. Kuma in ka je secondary school ƙwaƙwalwanka mutuwa za ta yi, in ka je primary ma haka, ka je wajen da za ka samu challenge, kana koyarwa waɗanda suke karatun sun yi nisa, su ma suna maka tambayoyi. Na tafi Abuna legal misau, na ci gaba da koyarwa a legal misau, ina koyarwa a nan ne ba tare da an san waye babana ba. Baba Umar misau ya sa na zama mai tafsiri a masallacinsa, na zama mai tafsiri kafin yin tafsiri a nan a masallacin Baba Umar misau. Na fara da Edi Rufai ba tare da sun san waye babana ba, saboda kawai suna jin zan iya. Har fadan misau ta bani takarda, ina cikin malaman da take discussing musu. Na kuma bari ina ji ina gani, na ce ana ci, aka ce ba za a bani in service ba, na watsar da aikin. Na zo na ga ma ni fa zan bar aikin, na ce je ka abunka. Na bar aikin, na tafi on scholarship, na tafi Bayero University, na je na yi degree na. Saboda haka mutane su tsaya su yi wa kansu, ka tsaya kai wa kanka, Allah zai taimake ka. Lokacin da na zo na sayi mota, wani cewa yake malamai kuna samun kuɗin gwamnati kaza kaza kaza, menene ina ta tare a level takin, sai na masa dariya. Wata rana ya zo na magana, ya ce masa akwai Krista ba sai yi a tatare a Liverpool Technic, ya yi adashi, yana da mota wadda ta fi nawa. Saboda ni na karanta addini ne, kake ganin ban isa in samu mota ta irin wannan hanya ba, sai gwamnati ta bani. Na ce to gwamnati ta bani kuɗin, ba ta bani kyautar mota ba, ba ta bani kujeran haji ko umra ba, kuma duk na ji ba na jiran in kamun ma kaye ne kawai don Allah, amma ba na jiran ni dai cina da sha na kamun. Don haka da Allah, matasa kamar yadda na taɓa faɗa ne wajen maulidi, na ce in na ce maka ka yi, ƙarya kake ka ce, ina gaya maka ne don in ka zama wani abu ka zo ka taimake ni. A yanzu dai kam in Allah ya ban tsawon rayuwa, yanzu Allah ya ƙara min 20, na je 80 fa kenan da wani. To me za ka mu? Kai ne yanzu kake da matsala, shekaran ka 20 ko 25 ko 30 kana da shekara wata kila 50 a gabanka ko 40 dan haka in nace ka gyara dan kanka ne ba wai dan kai ka je ka zama wani abu ka zo ka taimaka wayanda nace su yi na gyara musu tafiyan su suka gyara Allah kadai ya san yawan su kuma su yanzu ma su ma ba za su iya ma ban damu da su zo su mun wani abu balle kai yau sadaka dan Allah matasan mu muna da kishin ku ku tashi ku nema ma kanku mafita ka zauna ka amfana da abin da yake kewaye da kai Allah yayi domin ka ne idan ka je kana kwana a cikin ƙasa kana fama da sauro ba ruwan Allah wallahi kai ka wahal da kanka ba ruwan Allah shi kan ya samar da wutan lantarki ya samar da fanka ya samar da kamari inna hadainahu sabila imma shakiran haka kai ka zaba wa kanka ka wahala ka zauna a cikin nan amma inda kai amfani ka tsaya kai wa kanka ka gina daki ka shiga mai kyau ka sa fanka kai menene qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat tayyibati min arrizqi qul hiya lil ladzina amanu khalisatan wa in ka zauna cikin talauci kai ka zaba wa kanka inna hadainahu sabila imma shakiran amma ka kura Allah hadaka sabila me ha sabila Allah ya kawo arziki ya kawo abinci ya kawo sutura ya kawo komai ya baka basira da kwakwalwa kai amfani da su ka amfani kanka ka amfani jama'a in ka je ka cewa Allah talauci ya dame ka kaddara ce wata kila ka samu kaddara mai muni ya ne ko kaddara mai kyau ya kai kai wa kanka in babu ne Allah bai bada hanyar samu ba to wannan ya zama kaddara sosai amma Allah ya ce kai kaza Allah ya fada ko Allah ya babu wani ayoyin sa fansa laka min hafa atbahu shaytanu fa kana min al-gawi walau shi ina la rafa'anahu biha in Allah in kanda ya amfani da ilimin sa da shiriyan da Allah ya kawo masa da me da Allah ya dauka walakinahu akhlada ila al-ardi taso taso wani zo kai kaza tsaya kai kaza kaki to shikenan har addinin haka ne har a duniyan haka ne ina fata matasa ku nake kishi wayannan dattawan kan kusan su sun ga maryayin su yan uwana ne ko ba haka ba amma ku ne karka ce babana ya matsa min dan kai kana yi don kanka ne ka tsaya ka nema ni'mal malu salih fi yadi rajulis salih manzo Allah yace madalla da dukiya mai kyau a hannun mutumi nagari kuma Allah manzo Allah yana yaban ilimi yana kuma kozartar da masu ilimi tashi mu nemi ilimi mu kwaci kanmu daga hannun wanda suke son su bautar da mu in ba mu yi haka ba kuma to shikenan mun dauka mu kanmu wahala wannan ba ita ce waya nan an gane wassalatu wassalamu ala rasulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh